Sashin Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya jin mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a tashoshin FM na Radio Amfani, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma ana iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabar ne a shirin mu na safi tare nake kuma da Grace Alheri Abdu daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a Washington DC ga kanun labaran duniya.
Dakarun Najeriya da na kasar Cameroon suna ci gaba da ceto mutanen da kungiyar Boko Haram ke garkuwa da su sai dai mutanen da ake cetowa sun ce tsuguna bata kare musu ba. Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi gargadi akan janye kudin yaki da Ebola a mai da shi kan yaki da kwayar cutar Zika. Kana masu kula da lamura suna gani shirin kafa dogarawan ƙasa da nufin yaki da ta'addanci da shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin ya sanar dabara ce kawai ta dauke hankalin al'ummar ƙasar kan matsalar tattalin arziki da suke fama da ita.
To sai a dakon cikakkun labaran an jima kadan. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi kasafin kudin kasar da ƴan majalisa suka dawo da shi dan amincewar sa. Saura da mi.
In Allah ya taimaka ranan Juma'a da safi, majalisar ministoci za ta zauna ta tattauna batun wannan kasafin kudi wato budget da aka dawo masa.
Su kuma wasu ƴan majalisa na ƙasa a Niger kimanin guda 53 ne suka ki fara zaman majalisar kamar yadda aka bukace su a zaben ƙasar da ya gabata.
An zabo su yanzu zaben da ake musu su yau bayan majalisar party politics bane. Talakawa wanda sun karo kuma alƙawari. Yau sun zo majalisa rigima wanda an ka tashi shekarun jiya suka koma yau mun fara aiki fiye da 7-2 suna zamanin gidajen su sun ki koma majalisa. To su san da sani akwai doka.
Akwai shirinmu kuma na lafiya uwar jiki amma duk da farko sai mun sha labaran duniya cikakku.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Kungiyar Boko Haram ta sace ta kuma da dubban matasa maza da mata sojojin hayar karfi da yaji tun daga shekara ta 2013. Dakarun Najeriya da na ƙasar kamar suna ci gaba da ceto mutanen da kungiyar take garkuwa da su sai dai mutanen da ake cetowa sun ce tsuguna bata kare musu ba.
Where is his senior brother?
He say after when he registered he ran to Mokolo. I know the reason why.
Ayiwa ƴan gudun hijiran da suke isa sansanin Maniawo tambayoyi. Wani dan shekaru 21 Hamidu Muhammad ya ce kungiyar ta sace su ne daga ƙauyen Kumshe shekaru 3 da suka shige.
Kunda je dun billion in harado wakati man Boko Haram wari haurado.
Ya ce kungiyar Boko Haram ta tilasta mashi da ƴan uwansa maza 3 su shiga kungiyar. Ya ce an rika kwashe waɗanda suka yi ƙoƙarin gudu ana kashe su. Ya ce mayakan suna kai hare-hare a makarantu da kasuwanni suna kuma sa su safarar abinci da suka sato da waɗansu kayayyaki zuwa sansanansu da ke cikin jeji. Muhammad ya isa sansanin bayan ya ɗauke da makami kuma yana da ba sojoji haɗin kai. Rundunar sojojin ta ce an kama duk wanda aka samu da makami aka kuma gurfanar da su gaban kotun soji ta musamman, amma ana tsare waɗanda suke kai kansu kamar Muhammad wani sansani na musamman inda ake musu tambayoyi. Wata 'yar shekaru 18 da ta isa sansanin bayan dakarun haɗin gwiwan suka kai samami a sansanin Boko Haram da ta shafe shekaru 2 a hannun ƙungiyar. Ta ce mayakan kungiyar Boko Haram sun ta sake yarsu da 'ya'yansu zuwa sansanoni. Ta ce ana sa 'ya'yansu maza aikatau ana kuma koya musu amfani da bindiga da nakiyoyi. Ta ce ana yi wa mata da ƙananan 'yan mata fyaɗe ana bautar da su a tilasta su dafa wa mayakan abinci. Ta riƙa magana tana kuka tana riƙe da ɗanta ɗan watanni 16 a hannu da ta ce ba ta san ko wane ne ubansa ba. Wani babban jami'in soja a wannan yankin Alain Mayago ya ce 'yan gudun hijiran da suka tagayyara suna samun shawarwari da kuma kula ta musamman.
Yan majalisar dokokin Amurka da jami'an kiwon lafiya na ƙasa da ƙasa sun yi gargaɗi akan janye kudin yaki da cutar Ebola a maida shi kan yaki da ƙwayar cutar Zika kwana ɗaya bayan da gwamnatin shugaba Barack Obama ta sanar da cewa tana shirin yin haka. Ɗan jam'iyyar Democrat a majalisar dattijai Ed Markey ya faɗa a wani zaman kwamitin harkokin ƙasashen ƙetare da ke tattaunawa kan nahiyar Afirka cewa duk da yake an sami raguwar waɗanda suka kamu da ƙwayar cutar ta Ebola, to amma ba a shawo kan cutar kwata-kwata ba tukunna, kuma har yanzu yanayi da yasa aka ta zama bala'i yana nan. Sama da mutane 11,011 suka mutu da cutar Ebola a Afirka ta Yamma cikin shekara ta 2014 da kuma shekara ta 2015, abin ya haifar da fargaba a fannin kiwon lafiya bayan da cutar ta bulla a Amurka da kuma Turai. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kashe dala miliyan 140,000 na gudanar da aikin gaggawa a yaƙi da cutar, wanda har yanzu ba a gama kashewa ba. Ranar Laraba ne dai fadar White House ta sanar da cewa za ta karkata kimanin dala miliyan 600 da ya rage zuwa kan yaƙi da cutar ta Zika maimakon Ebola. Ta kuma haɗu da ciki ta kuma yaɗu a cikin ƙanƙanin lokaci ita cutar ta Zika a ƙasashen kudancin Amurka, wanda ake ɗora alhakin haihuwar jarirai da mummunar nakasa. Jami'an da suka bada ba'asi a gaban kwamitin majalisar dokokin sun ce gwamnatin gurguwar dabara ce. Bakin 'yan majalisar gaba ɗaya ya zo ɗaya a lokacin da suka yi magana, suka kuma yi watsi da cewa wannan bai kamata ba a bar cutar Ebola a koma wani abu daban.
Ranar Talata, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da shirin kafa dogarawan ƙasa da nufin yaƙi da ta'addanci. Sai dai masu kula da lamura suna cewa zai yi haka ne da nufin kwantar da hankalin al'ummar ƙasar yayin da yanayin matsalar tattalin arzikin ƙasar ke ƙara ƙamari, ana kuma shirin gudanar da zaɓuka. Suna gani Putin ya ɗauki wannan mataki ne da nufin ci gaba da riƙe madafun iko. A daftarin dokar da ke gaban majalisa, an ba dogarawar dama amfani da mesar ruwa da motoci masu silke da kayan kare kai a lokutan kwantar da tarzoma wajen tarwatsa masu zanga-zanga, yayin da daftarin kuma ya haramta buɗe wuta a wuraren da ke da cunkoson jama'a ko kan mata masu ciki ko naƙasassu ko kuma ƙananan yara. Bisa ga daftarin, Putin zai iya ba da umarni kai tsaye ga dogarawan su gudanar da wani aikin tsaro ko kuma su buɗe wuta ba tare da gargaɗi ba idan suka fuskanci wata barazana.
Amurka da abokan ƙawancenta na gabar teku suna da damuwa ɗaya game da ayyukan Iran da ke tada hankali a yankin, inji sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry a jiya Alhamis bayan tattaunawar da ministocin ƙungiyar haɗin kan majalisar ƙasashen yankin Gulf ta GCC suka yi. Za mu ci gaba da nuna dagewa kan irin wannan takalar da Iran take yi, inji Kerry yayin wata ganawa da takwaransa na ƙasar Saudiya Adel Al-Jubair. Ya bayyana haka ne bayan tattaunawa kan harkokin tsaro a yankin da jami'an Bahrain da kuma kungiyar ta GCC da yake magana a madadin kungiyar GCC da ta kunshi kasashe shida. Al-Jubair ya ce idan Iran tana so ta daidaita dangantakarta da sauran kasashen, to tilas ne ta sake tsare-tsarenta. Tun daga watan Satumba, jiragen ruwan soji sun kama jiragen dakon kaya dauke da makamai da aka hakikanta cewa daga Iran suka fito da nufin kaiwa ɗan tawayen Houthi da ke Yamal. Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi kasafin kuɗin ƙasar da 'yan majalisa suka dawo da shi domin amincewarsa. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoto.
Yau shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a fadar gwamnati ya karbi ƙarin haske ko kuma cikakken bayanan da ke tattare da kasafin kuɗin da tun farko ya tura majalisar ƙasa wanda ta yi aiki a kai kafin a dawo da shi. Da farko dai an ɗan samu kace na ce dangane da bayanan da aka kai wa shugaban ƙasa inda ya ce ba zai rattaba hannu a kasafin kuɗin ba sai ya samu duk ilahirin cikakken bayanan da ya kamata ya sani. Bayan da ya karbi cikakken rahoto ne akan kasafin kuɗin, na tuntuɓi Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasa a fadar gwamnati, domin in ji ƙarin haske akan yadda ake fatar za a fara tantance ko daukan matakan aiwatar da wannan kasafin kuɗin sai ya ce.
In Allah ya ce mu ranar Juma'a da safe, majalisar ministoci za ta zauna ta tattauna batun wannan kasafin kuɗi wato budget da aka dawo masa
jadisa. Taron da za a yi kana ganin zai iya daukan matakin cewa amince ne ko a ki amincewa da shi wurin tunanin aiwatarwa tun da ana ganin kamar lokaci yana ta ƙurewa ba tare da an fara cin more wannan kasafin kuɗin ba.
Za a duba, za a ga abi shaki bisa shaki da shaki layi bisa layi a kai. Kar a manta cewa kasafin kuɗi ne da nasa tarihi. Bawa Muhammadu Buhari ya je ya ɗauka kasafin kuɗi ya je gaban majalisa ya karanta ya ajiye. Bayan ya fito ma'aikata suka je suka janye abin da ya rubuta. Aka je aka kawo sabon abu aka yi ture aka yi ture da kasafin kuɗin nan aka je aka ajiye. Ministoci da suka ji kare kasafin kuɗin su in an ce ka kare kaza sai ministoci ya ce a'a ni wannan ba ni abin da na yi maki ba mu karanta ba sai ni ta za a ce kare. Abinda ake gudun shine ba wai zargi ake ba, abinda aka dawo da majalisar mu abinda aka amince aka aika ne dan akwai yara ko na fuska da aka yi ya matsayin ya yake. Idan abu ne da zai burkuta kasafin kuɗin gaba ɗaya, gwamnati za ta ce ba ta yadda da su ba sai a koma gaba ɗaya.
To amma aiwatarwa ma wata babban matsala ce, kaga yanzu an kusa shiga tsakiyar shekara kuma dama kasafin kuɗi sai an yi watanni uku kafin a bi ka'idojin fara kashe kuɗaɗe domin waɗansu muhimman ayyuka bisa ga dokokin da aka shimfiɗa. Ya za a yi a kubuta daga cikin wannan ƙangin?
Ita ma'aikatar kuɗi ta tabbatar cewa watannin da suka rike a wannan shekara za a je kashe kuɗin da aka gabatar. Saboda haka abin da aka rasa za a ci mata zuwa gaban.
Malam Garba Shehu kenan, kakakin shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnati a tattaunawar da na yi da shi bayan da majalisar ƙasa ta aike kwafe-kwafe na kasafin kuɗi dauke da cikakken bayanan da shugaba Muhammadu Buhari ya bukata ya samu kafin ya rattaba hannu a kai. Yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan kasafin kuɗi zai yi ga rayuwar jama'a. Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Su kuma wasu 'yan majalisar ƙasa a Nijar kimanin guda 53 ne suka ƙi fara zamar majalisa kamar yadda aka bukata tun bayan zaben ƙasar. Ga rahoton wakilinmu Sulaiman Muni Barma.
Daga cikin kujerun wakilci 171 na sabuwar majalisar dokokin ƙasar Nijar, 'yan majalisa 53 ne ya kamata su wakilci 'yan ƙasar ta Nijar da sunan jam'iyyun ƙawancen adawa. To sai dai kuma kawo yanzu waɗannan 'yan majalisa ba su fara sako kafafunsu a zauren majalisar ba, duk da cewa tuni majalisar ta fara gudanar da ayyuka masu muhimmanci kamar su zaben kakakinta da mataimakansa. Matakin ƙauracewa majalisar dokokin ƙasar ya fara damun takwarorinsu na ɓangaren rinjaye irin su Honorable Saidu Amma na PNDS. Tarayya wanne yake cewa
an zabo su yanzu zaben da an kai musu su yau bayan majalisar party politics bane talakawa wanda sun karo koma alkawali rigima wanda an ka tashi shekaran jiya suka koma yau mun fara aiki fiye da 7-2 suna zamane gidajen su sun ki koma majalisa. To su san da sani akwai doka kuma tare da su an kai ta wanda akwai wakacin da aka kira ka majalisa baka zo ba, ya kamata wannan wakaci ya kasance a yi maka wani hukuncin da ma zaka bar majalisa. To insha Allah tanka ba saki wannan doka ba, wannan doka mu za mu bita kuma sai an yi aplikin da cikin assembly national cikin Nijar.
Babu wata hanyar lalba da za a bi a jawo hankalin su dawo su kama
hayya lamama an tambaye su da su zo su ina kira gare su. Allah ne ya zabe su kuma suka zo saboda talakawa. Kenan ya kamata waɗannan mutane su zaka su defender kin antirekin talakawa saboda Nijar ta wahala yau.
To koya ɗan adawa ke kallon wannan kira? Honorable Murtala Alhaji Mamuda dan majalisar dokoki ne a ƙarƙashin tutar MNSD Nasara.
Insha Allah in kun yi irdita kamar inda muke so za mu je mu yi aiki na ƙasa kamar inda suke son da mu da su, za mu gurgurmaya cikin majalisa abin dokar ta nada muna za mu tsamu kare hakkin Nijar mu daga martaban Nijar.
Ana magana kamar akwai wani wa'adi da ya kamata mutane su mutunta idan aka fice wannan lokaci za a iya samun matsala?
Ba matsala da za a samu saboda mu ɗan siyasa ne, kuma ɗan siyasa kayan ma ka tsaya takara, kayan ka shiga siyasar ka san dokokin ƙasa, ka san dokokin jam'iyya. Kenan abin da muke muna yi ne cikin ilimi, wani tsoro na wani mukami ko kuma na mu rasa wani abu ba shi bane. Aiki ne muke a ƙasa, kenan duk abin da za a tsaya a kawai kan gaskiya za mu shiga mai wannan aikin. Ba kuɗi bane za mu yi na rigar majalisa ko kuɗin da za a ba mana majalisa, muna so mutane su gane wannan abu.
Yanzu dai hankalin 'yan ƙasar ta Nijar ya karkata wajen fadar shugaban kasa domin jin sunayen da sabuwar gwamnatin Prime Minister Birjira Fini za ta kunsa a wannan sabuwar tafiya ta kawancen da ya kunshi jam'iyyu kusan 53 waɗanda suka goyi bayan takarar Isu Muhammadu a zaben 20 ga watan Maris ɗin da ya gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kusanda ne na tabu da zage na alamu haɗa
Ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka dake birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jama'a Lice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To yau za mu fara da wasiƙar magaji Alhaji Idi Zaria.
To.
Wakilin jaridar Almizan a Suleja. To, ɗan garin ku ne. To, ƙauye ne garin naku?
A da yanzu ya wuce ƙauye Hajiya.
To. To, likita malamin yana tambaya ne ya ce fata ta kunne tana taimakawa ne wajen jin sautin magana?
Yanda fatan kunne na taimakawa, yanda sautin ke shiga cikin kunnen da yanda kake jin ta kwarai da gaskiya ne.
To. To ya ce kuma wai da gaske ne idan ba fatan kunne ɗin mutum ba zai ji magana yadda ya kamata ba?
Za ka ji, amma yanda sautin ke shiga kunnen ka zai dan canza, amma za ka ji.
To likita, ka taɓa wani batu ka ce daga gaskiya ne hakan? To yaya fatan ke taimaka a ji magana tunda daga waje ne?
To kin san yanda sautin yake zuwa. To in ya zo yanda ta kunnen yanda yake shiga, yakan sa yanda zai shiga daidai cikin kunnen yanda za ka ji sosai. To in ba ka da kunnen wani lokaci ba za ka rinka ji sosai, amma yanda Allah ya shi yakan taimaka ne kwarai.
To kamar yanda ka ce din, idan ba ta din mutum ba zai ji magana yadda ya kamata ba. To akwai abin da ake yi, akwai magani, akwai dabara?
Ba, akwai yanzu masu ilimin kimiyya sun yanda za a iya masa maka wani kamar robo-robo wanda zai za a iya sa a dasa a wurin. Ana iya yin wannan yanzu nan.
Sai mutum ya rika ji kenan.
Amma rashin fatan ba zai hana ka ji ba, za ka ji.
Sai dai ba za ka ji yanda ya kamata ba.
Duk wani lokaci waɗansu abubuwan ba za su yanda za ka rika jin su daban kaɗan, amma za ka gane komai da ake cewa.
To, ba dai matsala ba ce babba.
Ba matsala ba ce.
To, Allah ya sauwaƙe.
Amin, amin.
To, shi kuma Malam Musa Umar mai nama a can Huntuwa.
To.
Yana son ka mishi bayani me ke kawo ciwon ƙoda.
To, akwai abubuwa da yawa da ke kawo ciwon ƙoda Hajiya.
To.
Na farko akwai waɗansu waɗanda kamar abubuwan da muke sha da sauransu, wani lokaci sukan bi sha, to wani lokacin ka fi tsare ta, akwai abubuwan da ke shiga sukan ɓata ƙodar mutum. Wani lokaci kuma akwai mutane masu ciwon hawan jini. Shi ma wani lokaci in ya tsanani yakan ɓata ƙodar. Wani lokaci akwai waɗansu kuma waɗansu cututtuka haka da in suka samu haka, akwai sankarar.
Oda?
Akwai ta ita ma Hajiya.
To likita, ka ce idan kamar mutum abin da ya sha, idan wasu suka fita, wasu kuma sai su makale marasa kyau din. Me ya amfanin koda a jikin mutum?
Amfanin koda da ita kinsa ita ke ta kamar abubuwan da suka shiga cikin kamar ruwa, yana tacewa, yake tacewa. Shi yasa duk wani abu da ke shiga cikin jikin mutum ruwa-ruwa haka, to yakan tace shi ne. Shi yasa ayi mutum wadansu ba ta aikin san dole sai an tace jinin shi ko kamar so biyu so uku a mako.
To.
Shi yasa yakan tace jinin ne, ruwan da ke bi yana gyara shi, fitar da abubuwa, shi ne muke fi tsarar da shi ai Hajiya.
To me zai faru idan wani abu ya samu kodar, kamar yadda kace dole sai an je ana fidda man mutum?
To indai mutum kodarsa ba da aiki sam-sam. To da farko ba zai iya fitsari ba, ruwa zai rinka taruwa, mutum jikin ya je kumbure. Indai kuma abubuwan da ya kamata na tacewa za su taru a jiki. Indai kuma kwana ya kare, to zai iya halaka mutum.
A saboda haka duk wani abu ruwa-ruwa da mutum yake sha din da ya kamata kodar ta tace. In dai ta lalace din ba ta tacewan, shi ke na sai ta taruwa a jikin mutum.
Sai ta taruwa a jiki. Shi yasa dole sai shi ne ake abinda ake kira dialysis kenan, akan haɗa mutum a wani na'ura wanda zai fitar da jini ya wankar da shi ko ya tace shi yadda ƙodar ke yi.
Bayan dialysis din ba wata dabara da za a yi ma mutum kenan?
Ba, sai dai ko a yi dashi.
To, wanda kuma yana da wuya.
eh wannan yana da waya musamman a kasashen mu ana ana yi amma kasashen mu da wuya kan
to nan din za a yi kodar kowa ne kawai
a ai kodar ba kodar kowa ake sa mutum ba za a ji ai wani irin hadayen da ta wanda ta dace da kai ne akwai abubuwan da za a yi za a gwada jinin mutum da saura a tabbatar kodin ta dace da na da jikin mutum don ba ta dace ba jikin mutum bai iya karbanta aka sa za ta baci kuma
kaman to dan uwan mutum yana iya mai bashi gudunmawa
eh zai yi amma sai ta da dole sai an je an gwada akwai abubuwan da ake gwada ta jini da wadansu abubuwa za a gwada tabbatar komai ya dace yanda kodar za ta shiga ta zauna da kyau
to likita dialysis din da kace ana yi idan mutum yana fama da wannan matsala din kamar so nawa kenan za a rika mai dialysis din a
yawanci so biyu zuwa so uku kowane mako dole sai ayi maka wannan
in ba haka ba mutum sai ya wahala
eh wahala sosai kan mutum zai
to Allah ya sauke
amin amin
to Malam Ishaq Abdullahi dan Rimiya can Bena
to
yana so da Allah ka mishi bayani me ke kawo salintar hannu da kafa
to haji abin da ke kawo wannan yawanci akwai dan abubuwa da sukan tafi fatar jikin mutum in abin yana da wani illa ne a fatar to dole fatar ta canza shi yasa ake fitowa haka kuma wadansu mutane domin kawai dalili zaka fatar na canzawa kowane lokaci na sabewa to in dai mutum na da wannan dole je wurin likita a gwada me ke sa wannan hajiya
a yakan in ya tsanani yakan zama matsala ne
eh in ya tsanani matsala domin kin san wannan fatar da jikin ita ke kare mutum daga komai dake waje to ita ne kariya na farko yanda ba abin da zai shiga jikin dan adam to wani lokaci in ta so wani abu ya same ta dole ta canza domin lokaci wani abu ciwo ya same fatar to dole ta canza wani sabon fatar ne fito to in yana fita haka kowane lokaci to akwai wani dalili in dai mutum kamar yana ya dan ji ciwo ne ko wani abu ya same fatar to takan sallabe haka sannan sai wata sabuwa ta fito
to akwai in mutum yana fama da wannan matsala akwai magani ko akwai dabarar da za a yi
eh inda tana faruwa da yawa haka mutum zai iya zuwa likita a tabbatar me ke sa wannan domin bai kamata ya rinka faruwa kowane lokaci ba
akwai maganin da za a bayar
eh akwai magunguna za a gwada a tabbatar ko wadansu abubuwa da mutum jikinsa bai samu yanda ya kamata ko kuma wani irin abu ne ke taban fatar kowane lokaci to za a gwargwada a tabbatar
an kuma aka gwargwada aka yi dace ana bada magani a warke ko
eh in aka yi dace ana iya warkar da mutum shi haji ana iya warkar da mutum da aka yi sa'a
to Allah ya sauke
amin amin
to an kuma ba ai sa'a ba fa likita me zai faru
to a sai dai a ci gaba da gwaji kin san shi anan wani lokaci ba likitoci da muke abu wani lokaci ba a tabbatar da abin da ke kawo ciwon sai dai ai ta gwaji
ai dace to
ai dace ai sa'a eh
to Allah sa dace
amin in kuma mutum ya je wani likita eh bai gane bai canza domin irin wannan dole ka je likitoci musamman da suka kwarance akan
fatan
jikin dan adam
eh
ana kiran su dermatologist so dole mutum ya je wurin su
to ina fatan shi malamin da yayi wannan tambaya yana kusa to likita wasikar mu ta gaba ta fito ne daga wajen malam mai nasara
to
yace wayaya mutum zai gane ya kamu da zazzabin cizon sauro
to yanda mutum yake gane yana cin zazzabin cizon sauro shine kin san zazzabin yakan rinka faruwa kamar in wani kowane yamma lokaci zaka kaji zazzabin in ya wuce sai ga abin ya sassaɓe to haka yake faruwa kuma wani lokaci in dai kana so za a iya gwada jininka a tabbatar ko kana da shi za a iya tabbatarwa ta wannan hanyar shi ma
ya kace kawai alamominta kenan kawai mutum ya zazzabi da yamma kuma shikenan
eh da kasala da sauransu sai ga mutum kamar lokaci ko wani lokaci yana da kasala wani lokaci zaka kuma zazzabi wani lokaci yana da tsanani haka to in dai kana yin shi wani lokaci zai faru sannan sai dan sassaba sai ya dawo haka zai ta dawo waye ta dawo wato
sai ka ji zazzabin in ka sha magani koko sai ka dan ji sauki sai kuma can ya sake dawowa
sai ya dawo eh to amma yawanci in dai mutum na so ya tabbatar yana da shi sai dai a je a gwada jininsa a tabbatar yana da shi wannan yafi amfani
to sai kun bayan zazzabin kuma sai jin kasala
eh sai jin kasala mutum na jin kasala wani lokaci wasu mutane na da ciwon kai da sauransu haka wannan da yakan faru amma dai a tabbatar mutum na da shi za a iya gwada jininsa a tabbatar yana cikin jininsa
likita har yanzu ba alluran rigakafin zazzabin cizon sauro
har yanzu amma ana bincike har yanzu babu haji amma ana bincike eh
to Allah ya sa dace
amin amin
to ita kuma Aisha malam mai zanen gono mai zanen hula gwalolo tana son ta san abin da ke kawo ciwon dan kanoma
to haji abin da ke kawo ciwon dan kanoma yawanci abubuwan da muke ci ne da kuma lokaci kin san yadda wurin inda abin da dan Adam yake wurin so bayan gida da hanjin dan Adam babba to lokacin da aka same su in mutum zo bayan gidan sai duk su fito haka to lokacin to yawanci mu san su abubuwan da muke ci ne kuma yanda shi ke kawo wannan to indai mutum na da shi wani lokaci akwai wasu mutane masu wadin ciwon kaman ciwon hanta wani lokaci inda ya tsanani wani lokaci waɗansu akwai domin kin san wannan yakan kawo yanda jinin ke fita jijiyoyin suke ta wurin bayan gida ɗin amma musamman abubuwan da muke ce da sauransu yake kawo wannan to indai mutum na da wannan ya kamata ya sauri ya je wurin likita a duba shi.
To akwai ana iya magancewa ko?
Ana iya maganin shi haji ba wannan ba wahala.
Ba wahala to idan aka je aka bincika ɗin kamar kace hanji da sauransu ɗin. Ana ma mutum bayani ne ko ko maganin ciwon hanjin za a bayar ko ko ya za a yi?
Aka yi ma mutum bayani ne kuma abubuwan da ya kamata ya ci abubuwan da kuma ya kamata ya bacci. To wannan da za a bayyana mutum yanda zai yi.
To Allah ya sa a dace.
Amin amin.
Shi kuma injiniya Ismaila Zaga yana so ne ya san abin da ke kawo ciwon yatsun kafa. Ban san ko ɗanka kare yake nufi ko kuma cin ruwa ba.
To indai to shi dan kankare yanda kika ce shi wannan wani kwayan cuta ne dake ke shiga yatsotsin kafa din to shi wannan shi ke kawo wannan kuma inda ciwon kaman cin ruwa ne to wannan shi ma wani irin abu ne dake kaman fungus ake kira shi fungus ke shiga to shi kuma wannan damshewan kafa da ko lokaci yana kawo wannan yasa muka ce mutane kan mutum ya sallah ko ya alola ko kuma mutum na sa kafan shi a ruwa to ya kamata ya tabbatar kafan ta bushe.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Ina kuma fatar mun fahimci shi tambayar mallam wa injiniya Ismaila Zaga. On kuma ba mu fahimta ba tunda ya ce ciwon yatsun kafa. On kuma ba mu fahimta ba muna fata zai rubuto wa wannan fili ya sake rubuto. To likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To kafin mu kare kuma bari mu koma ga labaran duniya amma a takaice.
Na faro da harkokin siyasa Amurka Malam Usman masu neman jam'iyyar Democrat tsaida su takarar shugabancin Amurka tsohuwar sakatariyar ma'aikata harkokin wajen kasar Hillary Clinton da dan majalisar dattijai mai wakilta jihar Vermont Bernie Sanders suna sa insa kan wanda ya cancanta ya zama shugaban kasa inda suka rika musayar miyau da kakkausan lafazi jiya Alhamis yayin da suke kokarin sassauta musayar kalamai masu zafi tsakanin su. Sanders ya shaida wa manema labarai a Philadelphia, ɗaya daga cikin muhimman biranen da ke da muhimmanci inda za a gudanar da zaben fidda ɗan takara ranar 26 ga wannan wata na Afrilu cewa ta ce ban cancanci zama shugaban ƙasa ba. Idan ta ce ban cancanci zama shugaban ƙasa ba, zan mai da martani ba zan yi shiru a rufe min baki ba. Clinton ta zargi Sanders a birnin New York da gaza bayyana yadda zai shawo kan matsalolin harkokin kuɗi. Ta ce ina tsammani yana da mahimmanci a gaya wa mutane yadda za a gudanar da ayyuka, kada a alƙawalin da ba za a cika ba. Duk da sukar juna da suka riƙa yi, Sanders ya ce ina mutunta sakatariya Clinton a halin da ake ciki kuma bayan kayan da Trump ya sha a jihar Wisconsin. Ya cataki Cruz wajen wani gangamin yaƙin neman zaɓe a birnin New York ranar Laraba da cewa mutane 100 ne kawai suka fito a wajen gangamin yaƙin neman zaɓen da Cruz ya gudanar. Waɗansu mutane kuma sun gudanar da zanga-zanga a wajen gangamin na Cruz domin nuna rashin goyon bayan kalamansa cewa masu kaɗa kuri'a sun gaji da aƙidar New York. Duk da yake ya yi ƙoƙarin bayyana cewa da 'yan siyasa yake, 'yan jihar New York ɗin sun ce wannan cin fuska ne.
To da takaitattun labaran kan zamu dakata sai kuma in Allah ya kai mu shirin hantsi. Amma kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga Alhaji Muhammadu dan jinjiri murnar auren yarsa Ummi Muhammad da angonta Khalid Abdullahi wanda za a daura ranar Lahadi mai zuwa in Allah ya kai mu da karfe 11 na rana a unguwar Dorayi dake Kano a Kwantau Musa dake Jega Street. Sai kuma iyalan Honorable Agof Garba da kuma Elder Esau Tsaku na auren jami'ansu Susan Atong Agok da kuma Hezekiah Iwogu Tsaku da za a daura a ranar gobe Asabar in Allah ya kaimu a jami'an jami'ar Ekwa da ke Yutan a Jos wanda kuma ke jihar Plateau Nigeria karfe 10 na safe sai mu ce Allah ya bada zaman lafiya a madadin Grace Alheri Abdul ta taya ne gabatarwa da Jubahiru Dodone da ya hada mana sautin sai kuma injiniyan mu ne ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.